الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت على الله تبارك وتعالى لدك ونجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 28 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 17 ga watan 12 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin. Da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 176, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin matafiyi ya dawo ma iyalinsa a cikin yini, ma'ana duk wanda ya yi bulaguro to an so idan zai dawo ya dawo a cikin yini da safe ko da yamma. Wa karahatihi fil layli li ghairi haja, sannan kuma da karhancin dawo ma iyali a cikin dare in ba domin wata bukata ba, in dai ba domin wata larura ba, to an ki mutumin da ya yi bulaguro ya jima ya dawo ma iyalinsa a cikin dare. Shi ne malam ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza aqala ahadukum al-ghaiba fala yaqur anna ahlahu layla. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayanku ya tsawaita fa kuwa game da iyalinsa, ma'ana ya jima baya nan, manzon Allah ya ce fala ya duru kanna ahlahu layla, kar ya zo ma iyalinsa a cikin dare, kada ya saki ya zo ma iyalinsa a cikin dare. A wata riwaya Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an ya duru ar-rajulu ahlahu layla, wato manzon Allah ya yi hanin mutum ya zo ma iyalinsa a cikin dare. Don haka wannan hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma hani iya abin da yake fa'idantarwa shi ne haramci. An gane ko? Sai inda larura. Sannan shi wannan hani kuma ya keɓanta ga wanda ya yi bulaguro ya jima, amma duk wanda bulaguransa ba bulaguro bane ba na jimawa zai je mai yiwuwa a cikin wannan yinin komin dare zai dawo gida, ko kuma bulaguro ne wanda baya wuce kwana ɗaya kwana biyu, wanda ba laifi ko da cikin dare ne mutum yana iya zawa, saboda su iyalin naka sun san da cewa bulaguro ne kai wanda yake ba na jimawa. Amma duk wani bulaguro wanda mutum zai yi ya tsawaita bulaguran ya tsawaita, wato shine fa kowa game da iyalinsa ya jima bai dawo ba, to wannan kwata-kwata baya dacewa idan zai dawo muka iyalinsa ya dawo a cikin dare. Illa wadda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da zo ma iyali a cikin dare, don kada mutum ya zo ya samu iyalinsa a cikin wani yanayi wanda yake marar dacewa, domin ɗabi'ar mace da al'adarta takan yadda kanta ba ta kula da jikinta, ba ta kula da ado galibin mata idan miji baya nan, saboda dama adan danwa ake yi dan mai gida ake, to mai gida baya nan wa za a ma ado. To kaga irin wannan in ba su da labarin zawwarka ka zo kama mai iyalinka, to zaka iya gani game da matar wani abu wanda zai iya jefa kinta da kyamarka a cikin zuciyarta. Mace za ta bar kanta babu kitso, babu jiki, gaya kasancewar miji baya nan. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya sai ya bayyana yace domin duk wanda ta bar kanta a rikice, manzo Allah yace ta wanke kanta ta yi kitso ta gyara jikinta, shine illar da ta sa manzo Allah yayi hannun cewa a zo ma iyali a cikin dare in har bulaguro ya tsawaita. Don haka anan mace wanda take mai hankali mai lura ya zama wajibi a kanta ta kula da jikinta don kada a je mijinta ya ga wani abu game da ita abinda ba zai gamsar da shi ba wanda zai iya jefa kinta da kyamarta a cikin zuciya. Don haka ita mace a cikin kwalliya aka santa tsawon yini da dare, a kowane lokaci mace a cikin ado aka santa, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul zukhruf, awaman yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Awaman yunashshu fil hilya, shin yanzu wanda aka kage halittar shi a cikin ado, ma'ana ita ce mace, sai ce wa huwa fil khisami ghayru mubin. To dan haka kaga wannan aya tana nuna mana ita mace kawai a cikin kwalliya aka santa tsawon dare da yini, a kowane lokaci kar ta sake mijinta ga wani abu da zai iya kyamata game da ita. Shine Hausawa suke cewa ita mace kawai abinda aka san da ita ta wanke goma ta tsoma biyar, ma'ana ya zamanto a cikin kwalliya take. Wannan shine kenan abinda aka san ɗabi'arta, ado ɗabi'a ce ta mace. Don haka shi namiji aka kyamaci namiji ya kula da, kamar misali adan namiji ya wuce ka'ida ya zamanto namiji yana zurfafawa a wajen ado da kwalliya kamar yadda mace take yi, wannan musulunci ya kyamaci haka. Don haka aka shar'anta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu cewa wato wannan musarci kai yau, musarci gobe, sai dai kai fashi yau in ka caje kanka gobe sai ka bari sai jibi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya umarnin haka. Kaga kenan ita kuma mace me yake bukata kenan a kowane lokaci ya zamanto tana cikin kwalliya. To shine illar. Amma in har mutum ya sanar da iyalinsa cewa gashi nan zawwa yau ko mun dare zai zo, ko kafin zawwar shi da kwana biyu haka zuwa uku ya sanar da su, to anan mace zai ta yi kokari ta gyara jikinta kafin ya zo, kenan wannan illa ta gushe da cewa kada ya mamaye iyalinsa ya same su a cikin wani yanayi wanda bai dace ba. Kenan in har ya sanar da ita cewa gani nan gobe zan zo insha Allah, ko kuma nan da kwana biyu zan zo, a wannan lokaci in dai ya sanar da su to wannan ba laifi, ko cikin dare ne idan ya zo yana iya jima iyalinsa. Kenan in kuma bai sanar da su ba kamar yadda muka yi bayani, sai ya samu wata mafaka ya fake, sannan sai ya tura musu dan aike mun iso amma insha Allah da safe ga muna. Kenan kafin safe insha Allah za ta yi kokari ta dan kimtsa duk wani abun da bai dace ba a filin gida, wanda bai dace ba a ce mai gida ya gani a yi kokari a kyau a kauda shi a gyara jiki a shirya dai kafin ya iso. To shine anan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin mutun ya zo ma iyalinsa a cikin dare. Sannan malam ya koma ya zo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaduruqu ahlahu laylan wa kana yaatihim ghudwatan aw ashiya. Muttafaqun alai. Aduruq almaji'u fil layl. Wato Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya zo ma iyalinsa a cikin dare. Kenan wannan ɗabi'ar wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adarsa, in yayi bulaguro to wanzan Allah baya zo ma iyalinsa a cikin dare. Wa kana yaatihim ghudwatan aw ashiya, wanzan Allah yakan zo musu da safe ko kuma da yamma. Da safe ko da yamma manzon Allah yake dawowa gida idan yayi bulaguro. Kaga kenan anan micece sunna game da matafiyi idan zai dawo gida, to abinda ake bukata ya dawo ma iyalinsa da safe ko da yamma, kar ya zo musu a cikin dare saboda waccan matsala shine nan ya samu iyalinsa ba a cikin shiri ba. Sannan wannan hadisi kenan yana ƙara kwadaitar da mu cewa mumini ya nisanci duk abin da zai iya bujuro da shi domin muna nazato da ɗan uwansa musulmi. Duk abin da zai kai ka zuwa muna nazato game da dan uwanka musulmi ka nisance shi, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya zo ma iyalin shi a cikin gari. Kamar yanda yana daga cikin irin wannan, ka san wani yakan iya zawa haka dan ya zo ya mamaye iyalin nashi, ga cikin wani yanayi suke. To wannan kaga akwai muna nazato. Sannan haka irin kamar misali na mutum in ya fita sai ya bugo waya ya ce yanzu kina ina, ya ji tana gida ko ba ta gida, wannan shi ma duka matsala ne. Ko kuma in ka ga waya an kiraya mutum ya kashe murya ya canza murya, ko kuma ka canza duk abin da ka san akwai muna na zato game da ɗan uwanka musulmi, to wannan haramun ne. Kuma wannan abu yana ƙarfafa game da iyali, saboda duk abin da zai zamanto akwai muna na zato game da iyali to baya halatta, haramun ne. Saboda shi aure ɗorewar shi ake bukata ba rabuwa ba, duk abin da zai iya janyo matsala ga aure to wannan ya kamata a yi ƙoƙari a tushe wannan hanya. Don haka musulunci ya tushe wannan kafa, in mutum ya yi bulaguro ya tsawaita bulaguransa, ma'ana ya jima bai dawo ba, to kada ya zo ma iyalin shi a cikin dare. Kuma gaya shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai dawo daga bulaguro yakan dawo ne da safe ko kuma da yamma, kenan sai inda larura. In ya kasance dawowar dole ne kawai sai cikin dare, to wannan sai ka tanadi sanar da iyalinka cewa gani nan zuwa insha Allah yau komin dare. In baka sanar da su ba ka zo a cikin dare, to kar ka je gidan ka mamaye su, sai ka nemi wata mafaka ka fake. In an wayi gari sannan ka aika musu cewa tun jiya mun zo insha Allah gani nan zuwa yanzu. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الصنايا. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. مالم الله يجي كنسا نفدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'ar da ya dace mutun ya fada ya maimaita, wato idan ya dawo gida daga bulaguro. Lokacin da mutum ya dawo daga bulaguro to ga addu'ar da ya dace: wa idza ra'a baldatahu, hakanan lokacin da ya hango garinsa. Kenan ita wannan addu'a kakan yi ta ne lokacin da ka dawo daga bulaguro amma kuma ka hango garin, an gane ko lokacin da ka kusanto ka hango gine-gine na garin ku, to a lokacin da ake bukatar mutum ya yi wannan addu'a. Shine yace: babu ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baldatahu, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'ar da ya dace matafiyi ya yi idan ya dawo daga bulaguransa a lokacin da ya hango garinsa. Shine malam sai yake cewa game da wannan babi akwai hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda, hadisin da ya gabata a cikin babu takbirul musafir idza sa'ida sanaya, baban da ke bayani game da abin da ya zo, wato baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sunnanta yin kabbara ga matafiyi a duk lokacin da ya hau tudu. Kamar yadda bayani ya gabata, idan kana cikin bulaguro in ka hau tudu ko ka hau wani dutse ko wani wuri madaukaki, sai ka ce Allahu akbar, wannan kabbara kuma za ka yi sau uku: Allahu akbar, Allahu akbar, kamar yadda bayani ya gabata. Idan ka gangaro wani kurami shi kuma sai ka ce subhanallah, subhanallah, kamar yadda bayani ya gabata. To wannan hadisi na Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, zai iya zama a ƙarƙashin wannan babi, domin Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga hajji ko daga umra, a duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau wani tudu, manzon Allah yakan yi kabbara sau uku ya ce Allahu akbar, Allahu akbar. Sannan kuma lokacin da ya dawo gida kenan ya hango gari kafin ya iso ya kance la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ayyuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqa Allah wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda wato maza Allah ya kai wannan addu'a in ya dawo daga haji ko daga umra to dan haka shine malai yace akwai hadisin Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yarda hadisin da zai iya zama wato a karkashin wannan babu sai dai ita wannan da kara la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la da can da yake cewa wannan la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan yace ayyuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun sai yace sadaqa Allah wa'ada wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu wannan yana yin ta ne idan ya dawo daga haji ko umra to dan haka anan malam sai ya zo mana da hadisin wato shine Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa a qabalna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wata rana mun gabato tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga bulaguru kenan mun gabato zamu isu gida Madina hatta idza kunna bi dhahr al Madina lokacin da muka kasance a bayan gari na Madina kenan mun hango Madina amma muna wajenta ba mu shigo ba kana sai manzo Allah yace ayyuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun maza Allah yake cewa ayyuna wato muna masu komawa ga ubangijinmu game da yi masa da'a lafazin ayyuna mun an ciro shi ne minan iyab idan aka ce al-iyab shine ar-ruju dan shi ne suke cewa aba yaqubu auban wa iyabatan bi ma'ana raja'a dan in aka ce ayyib shine raji ma'ana mai dawowa shine yace ayyuna muna masu komawa ga ubangijinmu game da yi masa da'a ta'ibuna wato muna masu tuba game da duk wasu ayyuka da basu dace ba abiduna muna masu kadaita ubangijinmu a cikin ibada li rabbina habidun kuma muna masu godiya ga ubangijinmu muna yabansa muna gode masa shine Anas yace falam yazal yaqulu zalika maza Allah bai gushi ba yana fadar wannan addu'a yana maimaitawa yace hatta qadimna al-madina sai da muka gabato birnin madina muka shiga birnin madina maza Allah yana wannan addu'a dan haka ita wannan addu'a sunna ce ga matafiyi a duk lokacin da ya dawo daga bulaguransa in ya hango garin sa to ake buƙatar ya ringa wannan addu'a yana maimaitawa har ya kai lokacin da zai shigo gari kamar yadda Anas Allah ya kara masa yadda ce ai falam yazal yaqulu zalik maza Allah bai gushe ba yana fadar wannan addu'a yana maimaitawa hatta qadimna al-madina sai da muka shigo birnin madina dan haka kuma wannan yana nuna mana cewa dawowa daga bulaguro ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya zama wajibi mu gode masa kai bulaguro ka dawo lafiya to Allah ya jaddada maka ni'ima daga cikin ni'imomin sa godiya akan wannan ni'ima ya zama wajibi dan haka shine yana daga sigar godiya kai wannan addu'a kuma tare da cewa bawa a cikin halin bulaguro yakan samu kansa a cikin wasu yanayi wanda yake na saban Allah na kurakurai abubuwa waɗanda ba su dace ba to shine a nan kenan ake tunatar da mu na cewa mu tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala game da wannan addu'a da yace ayyuna muna masu komawa ga Ubangijinmu game da yi masa da'a ta'ibuna muna masu tuba ma'ana daina duk wasu ayyuka na saba masa abiduna muna masu kadaita Ubangijinmu a cikin ibada li rabbina hamidun kuma muna masu godiya da yabo ga Ubangijinmu don haka wannan kenan shine ladabi daga cikin ladabba na bulaguro amma kasancewar yanda turawa suka turantar da mu sai wanda ya hau jirgi musamman a cikin irin wannan kasashe namu kamar misali daga jirgi ya zo zai sauka an hango gari nan yami sai kaga kawai ana taki ana ihu a cikin jirgi maimakon ga abin da ya dace a yi abu ne wanda yake na ganshi da idona kawai sai ake tafi ana iyo wai jirgi ya sauka lokacin da aka hango gari da za a sauka shi ko ga addu'ar da muka yi an hau wannan ga addu'ar da aka sunnanta mana wani hadari ne ka hau kuma Allah ya jaddada ma ni'ima ya dawo da kai lafiya kar mu manta hadisi ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi gunaguro yanki ne daga cikin azaba yana hana mutunci da sha ma'ana ba za ka ci kamar yanda kake so ba za ka sha yanda kake so koda ka ci takan iya yuwa yanayin abincin bai gamsar da kai ba galibi kenan kuma sannan ya hana ka bacci saboda gajiya takan hana mutum bacci to Allah ya maka ni'ima ya dawo da kai gida lafiya to abin da ya zama wajibi ka gode masa kenan wannan ita ce addu'a wadda aka sunnanta mana ta dawowa daga gunaguro a duk lokacin da matafiyi ya dawo ya hango garinsa to zai fara yin wannan addu'a yayi ta maimaita ta har akai lokacin da ya shigo gari kenan addu'ar inda yaran Hausa zaka yi sai ka ce muna masu dawowa ga ubangijinmu muna masu komawa ga ubangijinmu game da yi masa da'a muna masu tuba game da ayyuka waɗanda suke na sako muna masu kadaita ubangijinmu a cikin ibada kuma muna masu gode masa akan ni'imomin da ya jaddada mana shine yace ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun addu'a ce takaitacciya babu istihbabi ibtida'i al-qadimi bil masjidi alladhi fi jiwarihi wa salatihi fihi raka'atayn an Ka'b ibn Malik radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kana idha qadima min safar bada'a bil masjid fa raka'a fihi raka'atayn muttafaqun alayhi wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa matafiyi idan ya dawo gida abinda aka so to ya fara da masallacin da ke kusa da shi masallacin da yake kusa da gidanka sai ka shiga wannan masallaci kai sallah raka'a biyu kafin ka isa gidanka idan ka zo daga gunaguro kenan kar ka shiga gida sai ka shiga masallacin da yake kusa da kai kai nafila raka'a biyu wanda ita wannan nafila raka'a biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana ita a duk lokacin da muka dawo daga gunaguro domin nuna wata godiya ce ta musamman ga Ubangijinmu subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima da ya mana ta dawowa gida lafiya mutun nawa yayi gunaguro bai dawo ba kenan Allah ya dawo da kai gida lafiya wannan ni'ima ce wadda take mai girma a kanka dole ka gode wa Ubangijinka to shine annabi malai yazo mana da hadisin Ka'b ibn Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safari wato manzo Allah idan ya dawo daga gunaguro bada abil masjid manzo Allah yakan fara da masallaci wani masallaci shine masallacin sa dan haka annabi malai yace masallacin da yake kusa da kai kenan masallacin da yake gab da gidanka sai ka shige wannan masallaci kai nafila raka'a ne shine yace fa raka'a fihi raka'atayn manzo Allah yakan sallaci raka'a biyu a cikin masallaci in ya sallata waɗanda suke ɗan sannu da zuwa wasu su zo su mai sannu da zuwa sannan manzo Allah sai ya isa gida wannan hadisi yana nuna mana kenan sunna ce mustahabba ladabi ne daga cikin ladabba na gunaguro idan mutum ya dawo kafin ya isa gida kenan ya shiga masallacin da yake kusa da shi yayi nafila raka'a biyu in yayi nafila raka'a biyu sannan ya tashi ya shiga gida in an yi dace wasu masu sallah da zuwa arajin su zo su yi masa sallah da zuwa sannan ya isa gida kamar yanda Anas dan Malik wannan Ka'b ibn Malik Allah ya kara masa yadda cai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance a duk lokacin da ya dawo daga gunaguro bada'a bil masjid manzo Allah yakan fara da masallaci kenan ba gida ba yake fara shiga masallaci yake fara shiga baraka fihi raka'atayn manzo Allah yayi raka'a biyu in ya gama sannan ya isa gida hadisi ne muttafaqun alayhi babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha ana abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله inna imra'ati kharajat hajja wa innik wa innik tutibtu fi ghazwati kadha wa kadha qal in qalik fa hujja ma imra'atik muttafaqun alayhi. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramta ma mace yin bulaguro ita kadai, cewa mace ta fita bulaguro ita kadai. Wannan haramun ne ya saba ma shari'a. Shine anan mallam yazo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Manzon Allah yace baya halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama, tusafiru masirata yawmin wa layla. Manzon Allah yace ta yi bulaguro bulaguran da ya kai tsawon yini da dare, illa ma'azima haramin alaiha. Manzon Allah yace sai tare da muharrami wanda zai ringa kula da ita. Idan aka ce muharrami shine man la yahillu lahu nikahuha, wanda kwata-kwata har abada aurenta baya halatta gare shi. Matar da har abada babu aure tsakaninka da ita, to wannan shine ake samu yayi bulaguro tare da ita. Amma haramci wanda yake muakkat, wanda yake da lokaci, to wannan shi ba muharraminta bane, ko shine bai halatta su yi bulaguro. Yanzu misali, idan kana aure da mace kaga kanwarta ko yarta haramun kinka ce naka aure ta ka hada su a lokaci guda, amma haramcin a kayyade yake yana da lokaci. Saboda idan kana aure da mace in ka sake ta zaka iya auro kanwarta ko ka auro yarta, ba laifi ba kai a shar'anci, sai dai in a al'ada suna ganin cewa laifi ne, amma a shari'a ba laifi bane. A lokaci guda ne mutum ya auri mace ya hada ya da kanwa a lokaci guda a matsayin matan shi, wannan shine kwata-kwata baya halatta. To dan haka anan da yace illa ma azima haramin alaiha, sai da ma'abucin haramci a kanta, ma'ana wanda zai ringa kula da ita kenan, wanda haramun kinsa ce har abada kenan, kamar danta ko wanta ko kananta ko dan uwan mahaifiyarta, ma'ana wan mahaifiyarta ko kanan mahaifiyarta, ko dan uwan mahaifinta, ma'ana kanan mahaifinta ko wan mahaifinta, wanda dai kwata-kwata haramun ne ya aure ta ko kuma mijinta kenan, wannan su ne za a samu su yi bulaguro tare da ita. In dai babu ɗaya daga cikinsu, to baya halatta duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguro bulaguran da ya kai tsawon yini da dare sai tare da muharrami. To ita wannan riwaya ta kayyade cewa bulaguran da ya kai tsawon yini da dare, tare da cewa akwai riwayu daban-daban da suka zo. Akwai riwaya da ta zo cewa baya halatta ga duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguro bulaguran da ya kai sama da kwana uku sai da muharrami. A wata riwaya bulaguro na kwana biyu, a wata riwaya na yini da dare kenan awa 24 kamar yadda yake cikin wannan hadisi, a wata riwaya bulaguran da yake na yini, a wata riwaya shi kuma cewa bulaguro wanda yake wato burdi daya. In aka ce a wannan farsafi hudu, wato shine kamar misali abinda bai wuce bulaguran da bai wuce ba kamar kilo biyar haka, wannan kilo biyar zuwa goma haka, kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya. To dan haka dukkan waɗannan riwayu malamai suka ce babu cin karo da juna tsakankaninsu, saboda tambaya ce daban-daban. Wani ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da bulaguran mace, manzon Allah ya ce baya halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguro sama da kwana uku sai da muharrami. Wani lokaci halu aka samu wani mai tambaya, manzon Allah ya ce baya halatta ta yi bulaguro sama da kwana biyu. Wani ya yi tambaya, manzon Allah ya ce baya halatta ta yi bulaguro sama da bulaguran yini da dare. Wani ya yi tambaya bulaguran yini, wani ya yi tambaya bulaguro wanda yake na kilonuwa, manzon Allah ya faɗa. Don haka sai aka samu riwaya mu'allaka kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda mallan yazo da hadisin cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la yakhlu wannan rajulun limra'ati. Manzon Allah ya ce kada mutum ya kadaita da wata mata illa wa ma'aha zu muharram, maza Allah yace sai tare da muharramin ta. Duk matar da take ajnabiya manisanciyarka wanda ba muharramanka ba, to baya halatta ka kadaita daga kai sai ita, sai tare da muharrami. Idan aka ce kadaita inda ba a ganin ku kuma ba a jin me yake gudana tsakankanin ku, to wannan baya halatta duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama ya kadaita da mace muharrama, sai wato mace wanda take ajnabiyarsa sai tare da muharraminta. Kina in ma ya kasance ga mahaifinta, ko kuma ga wanta, ko ga kananta, ko ga dan uwan mahaifiyarta, ko ga dan uwan mahaifinta wanda dai muharraminta ne, ko kuma mijinta, sannan a wannan lokaci za ku iya zama. Amma in ya kasance babu muharrami, baya halatta mutum ya kadaita da macen da take ba ta shi ba. Kaga irin mummunar al'ada, sai kaga mutum wai ya tashi wai gidan abokin shi ne zai je, wai ya je ya zauna, musamman irin wannan an fi samun shi a cikin yan bariki. Baka nan kawai wai mutum sai ya je wai ya zauna da matar kawai ziyara ce wai ya kama matar abokin shi. To kaga wannan abubuwa ne waɗanda suke kwata-kwata, ba su dace ba, kuma waɗannan abubuwa su ne suke kai mutane zuwa fitina a ƙarshe, a yi nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba. Don haka duk abin da shari'a ta haramta, to akwai wato duk abin da shari'a ta yi hani, to akwai illar da ta sa shari'a ta yi hani wannan abu. Don haka kenan, ko kananka ne ko ma menenka ne, baya halatta ya zamanto kenan ka kadaita da matar da ajnabiyarka ce. Macen da kenan halaka ne kana iya aurenta, baya halatta ka kadaita tare da ita sai da wanda yake muharraminta. Sannan sai ya ce wala tusafirul mar'a, maza Allah ya ce mace ba ta bulaguro illa ma'azima haramin, maza Allah ya ce sai da muharrami. Kaga wannan riwaya ce mutlaka, maza Allah bai kayyade ba cewa bulaguron da ya kai sama da kwana uku ko kwana biyu ko yini da dare ko yini ko kuma wasu kiloluwa, kwata-kwata a nan maza Allah ce yi mace ba ta bulaguro sai da muharrami. Wannan kuma annafiyu ne, malamai suna faɗa annafiyu ablagu minan nahyi, korewa shi ya fi kai matuƙa game da hali. Da a ce kar ka yi kaza, gara a ce ba a kaza, to wannan ya fi. Saboda in aka ce ba a kaza kenan, a lokacin nan kwata-kwata an kore abun, can ma babu shi, kuma a lokacin hannu bugu da ƙari ana hannun ka game da abu. Shi ne a nan ya ce wala tusafirul mar'a, mace mumina wadda ta yi imani da Allah da ranar kiyama ba ta bulaguro illa ma'azima haram, sai tare da muharrami. To don haka a nan sai mu tsaya mu lura duk tafiyar da za a kiraye ta bulaguro, ko a minti 30 za a yi wannan tafiya, bayya halatta mace wadda ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi wannan bulaguro sai tare da muharraminta, ko a jirgin sama ne baya halatta. Kenan sai a samu muharraminta wanda zai abuce ta ya raka ta su tafi, sannan kuma in za ta dawo hannu ya je su dawo, ko kuma a samu mijinta tare da ita ya abuce ta wannan bulaguro zuwa da zawa. Shi ne anan faqala rajulun, sai wani mutum faqala lahu rajul, sai wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rasulullah, ya manzon Allah, innam ra'ati kharajat hajja, ya ce ya manzon Allah lalle matata ya ce ta fita bulaguro domin ta je ta yi haji, tana nihin ta fita bulaguro domin ta je ta yi haji. Ya ce wa inniktu tibtu fi ghazwati kaza wa kaza, ya ce alhali ni ku an rubuta sunana a cikin sojojin da za su fita yaƙi kaza, yaya za a yi ya rasulullah? Kala sai manzo Allah ya ce masa indalik, da yana zuwa jihadin je ka fa hujja ma amraati, manzo Allah ya ce je ka ka abuci matarka ku je ku yi haji. Kaga ana an rubuta sunan shi a cikin sojinan da za su fita yaki, to kuma ga ya matar shi tana nihin zuwa haji, manzo Allah sai ya ce masa a'a, da yana zuwa wannan yaki je ka ka hajin ka, ka abuci matarka ku je ku yi haji. To don haka wannan hadisi yana nuna mana ko da bulaguro na haji ne, kamar yadda wasu malamai suka toje suka ce in dai bulaguro na haji ne mace tana iya yi, in an samu ayari wanda yake amintacce, ma'ana abokan tafiya amintattu ba laifi, ana iya haɗa ta da su su je ta yi. To ko bulaguro na haji ne baya halatta mace ta yi ba tare da muharrami. Don haka sharadi daga cikin sharuɗa na wajibcin haji akan mace ya ƙaru akan namiji, kenan shi namiji sharaɗi biyar ne. Sharaɗi na farko musulunci, abu na biyu ya zamanto balighi, abu na uku ya zamanto wato mai hankali, abu sharadi na hudu ya zamanto da sharadi na biyar ya zamanto yana da iko, ma'ana ya mallaki guzurin da zai kai shi ya dawo da shi. To mace koda ta hada waɗannan sharuɗa guda biyar, ga ta musulma, ga ta baliga, sannan ga ta mai hankali, ga ta diya ba baiwa ba, sannan ta mallaki abin da zai kai ta ya dawo da ita, sharadi na shida yana kanta sai in an samu muharrami ko mijinta. Kenan anan in tana da hali ta biya ma mijinta su je su, ko kuma ta nemo wanda yake muharramin ta biya masa su je su. Amma koda waɗannan al'amura guda biyar sun haɗu, in dai babu muharrami kuma babu mijinta wanda zai abuce ta su je su, to haji bata haukanta ba, haji bata haukanta ba, dole sai an samu muharrami ko kuma wanda yake wato mijinta. Amma idan mace ta je ta yi haji ba tare da muharrami ba, hajjinta haji ne ingantacciya, illa kasancewar tana da laifi a kanta na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala na bulagurin da ta yi ba tare da muharrami ba. Amma hajjin haji ce ingantatta, amma laifi yana kanta, kuma dole ta tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, gaba ba za ta komai ba. Shi ne na yin bulaguro ba tare da miji ba ko kuma wanda yake muharrami. Da haka to wannan duk wanda yake aure da ma'aikaciya aiki ya same shi, musamman wanda aikin ta ba a cikin gari ba, in za ta tafi kenan ka biya ma kananta ko wanta ko kuma kai ka yi ta kutahi, haka kuma in za ta dawo hallo ka je sannan ka abuce ta hallo a dawo. An gane ku, domin yana daga cikin sharda na halaccin aikin mace kenan ya zamanto babu bulaguro. In har akwai bulaguro a cikin aikin nata, to ta tabbata cewa sai da muharrami ko mijinta. Don haka kwata-kwata in dai tafiya za a kiraye ta bulaguro, to baya halatta mace ta yi. Kaga yanzu misali a al'adar mu anan, in mutumin da ya tafi murya za mu iya cewa ya yi bulaguro zuwa murya, to ko zuwa murya baya halatta mace mumiya ta yi, sai da muharraminta ko mijinta. Sai da duk tafiya da za a iya kiranta bulaguro ko mun kankantarta ko a jirgin sama ne, dole sai da muharrami ko kuma miji. Shine yace wala tusafirul mar'a, manzon Allah yace mace bata bulaguro, mace mumina bata bulaguro illa ma'azi mahram, sai tare da muharrami. A inda kadai yake halatta mace ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba, kamar inda malamai suka toge, shine sai lokacin da mace za ta yi hijira, ma'ana za ta gudu daga cikin gari wanda yake, misali wanda yake na kafirci, za ta yi hijira ta koma gari wanda yake na musulmi. To wannan ba sharadi bane ba, domin nan neman tsira ne take, gama guje ma fitina ne take. A wannan lokaci mace za ta iya bulaguro ba tare da muharrami ba, ma'ana in za ta gudu ta kaura ta koma ƙasa ta musulmi, to a wannan lokaci ita wannan malamai sun toge wannan. Amma in dai bulaguro ne ana zaune lafiya mace za ta yi, to baya halatta sai da muharrami ko mijinta. Shine anan shi wannan mutum sai yace ya manzon Allah yace lalle matata ta fita hajji, ta fita da nihin hajji, yace amma ni ku an rubuta sunana a cikin waɗanda za su fita yaƙi kaza. Yace ya rasulullahi yaya za a yi? Manzon Allah yace masa in qalik je ka kai hajji. An gane ku, in qalik fa hujja ma amra'atik. Manzon Allah yace masa je ka kai hajji tare da matarka. Kaga tare da cewa jihadi ku wajibi, in dai aka riga aka rubuta sunanka aka ce ka je, shugaba ya rubuta sunanka daga cikin waɗanda za su fita, to ya zama tilas a kanka. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace masa dina zuwa jihadin je ka kai haji tare da matarka. Kaga wannan yana nuna dole ne kenan in dai mace za ta yi bulaguro sai da muharrami. Yin bulaguranta ba tare da muharrami ba haramu ne. In ta yi haka ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, kuma na kanta dole ta tuba ta koma zuwa ga Ubangijinta cewa a gaba wato ba za ta sake ba. A nan a takaice muka zo ƙarshen littafin da ke bayani game da ladubba na bulaguro. Don haka ladubba ne waɗanda suke masu dama ɗaya bayan ɗaya, kuma ya kamata mu ladabtu da irin waɗannan ladubba don mu samu albarka a cikin rayuwarmu, musamman a cikin yanayin da muke ciki kenan na bulaguro. Saboda shi a duk lokacin da mumini zai ladabtu da irin ladubba na shari'a, to zai ga albarka a cikin wato al'amarinsa, kuma tare da cewa waɗannan ladubba da ya ladabtu da su yana da sakamako na musamman na lada da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada masa a gobe kiyama. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.